sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barka da dare. Na yau Litinin 23 ga watan Maris shekarar 2020. Baba Yakubu Makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harinde da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na wannan lokacin. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji tattaunawa da muka yi da wani lauya mai zaman kansa a Najeriya, Yakubu Sale Bawa, akan hali da ake ciki a Najeriya akan batun coronavirus, ganin wata mace ta rasa ranta sakamakon cutar. Ai yau muna dauke da rahoto daga Abuja akan nazari da wakilin mu Nasir Adamu Erikaya muna akan cutar coronavirus. Idan lokaci ya bamu dama kuma za mu kawo muku wasu rahotanni. Muna kuma dauke da labaran wasanni, amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. An sami mutum na farko da ya rasa ransa sakamakon cutar coronavirus a Najeriya. Tsohon shugaban hukumar kayyade farashin man fetur ta Najeriya, Suleiman Achimugu, ya rasu ne bayan da aka tabbatar da yana dauke da cutar makonni biyu bayan da ya dawo daga balaguro daga kasar Burtaniya. Tuni kuma da hukumar yaki da cututtuka ta kasa ta dauki dawainiyar jana'izar sa tare da kuma killace iyalinsa a gida har na tsawon makonni. Haka kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya wallafa a shafin sa na Twitter cewar ɗansa ya kamu da cutar coronavirus. A wani labari kuma, gwamnatin Najeriya ta yi gargaɗi da cewar jama'a su guji amfani da maganin chloroquine don yakar cutar coronavirus. Biyo bayan kwantar da wasu mutane uku da aka yi a kan sun sha maganin fiye da kima, a cewar wani rahoton CNN. A makon da ya gabata ne, yayin ganawa da manema labarai, shugaban Amurka Donald Trump ya ce hukumar tantance magunguna da abinci ta amince da amfani da maganin don kauda cutar coronavirus. An amince da maganin kwarai da gaske, an amince da shi cikin gaggawa daga masana, a cewar Donald Trump. To sai dai kuma hukumar kula da magunguna da abinci ta FDA ta fitar da wata sanarwa jim kadan bayan sanarwar ta ce tana zurfafa bincike don ganin ko maganin da aka amince da shi ga cutar zazzabin cizon sauro domin gano ko ana yin amfani da shi ga mutane masu dauke da cutar COVID-19. Kuma ma'aikatar lafiya ta jihar Lagos ta fitar da sanarwar cewar ba mu da wata kwakwaran hujja na cewar chloroquine na maganin coronavirus. Rahoton CNN ya kara da cewar kudin kwayar chloroquine ya ninka da kimanin fiye da kashi 400 a cikin 'yan mintuna kaɗan. Ana ci gaba da matsin lamba domin ɗage gudanar da wasannin motsa jiki na Olympics da za a gudanar a wannan bazarar a Tokyo sakamakon yaduwar annobar coronavirus. A yayin da ake ta kara samun hauhawar cutar a kasar Italiya, wasu kasashe kuwa sun umarci jama'a da su zauna a gidajensu. A yau Litinin Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ce idan har da wata matsala a gabatar da wasannin a yadda ya kamata, to matsar da shi zuwa gaba ya zama dole don tabbatar da lafiyar 'yan wasa. Suma masu shirya wasannin na Olympics na Australia, yau Litinin sun ce tabbas babu yadda za a yi a gudanar da wasannin a watan Yuli. Akan haka suka shawarci 'yan wasansu da su fara shirin fafatawa a gasar shekara ta 2021. Ita kuwa kasar Canada cewa ta yi idan har za a gudanar da wasannin na Olympics a watan Yuli, to babu shakka 'yan wasanta ba za su halarta ba. Tana kuma kira da ya kamata a daga wasan har na tsawon shekara ɗaya. A nata bangaren hukumar shirya wasannin ta kasa da kasa ta ce za ta ƙara ƙoƙari don fito da sabon salo ga gasar ta Tokyo, kuma tana da yakinin cewar za ta kawo ƙarshen duk muhawara da ake yi nan da 'yan makonni hudu. A yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya isa birnin Kabul a wata ziyarar bazata don kokarin sasanta tankiyar siyasa tsakanin shugaban kasar Ashraf Ghani da abokin hamayyarsa Abdullah Abdullah, da kokarin wargaza yarjejeniyar da Amurka ta jagoranta na sulhu da kungiyar Taliban a watan jiya. Ghani da Abdullah dai sun rantsar da kawunan su a matsayin shugabannin kasar bayan wani zabe da aka yi mai cike da rudani. Wannan tafiyar ta zo ne a daidai lokacin da shugabanni a duniya suke takaita tafiye-tafiye saboda annobar coronavirus. Duk kuwa da makonni da jigon gwamnatin Trump ya yi, Zalmay Khalilzad, a Kabul don ganin an daidaita, amma abin ya citara, inda yake cewa abin da muke so shine shugaba Gani da abokin takararsa Abdullah su cimma matsaya da za a samar da gwamnatin hadaka wadda duka bangarorin biyu za su amince da ita. Wani babban jigo a ma'aikatar wajen Amurka ya shaidawa manema labarai cewar duka bangarorin biyu sun san da tazarar da ke tsakaninsu. Muna fatar su warware wannan matsalar a yau. A yau Litinin Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ba da sanarwar cewa kasarsa za ta buƙaci keɓancewa na tsawon kwanaki 14 ga duk baƙi masu shigowa kasar daga Amurka bayan da adadin masu kamuwa da cutar coronavirus ya ƙara hauhawa a duniya. Buƙatar keɓewar ta haɗa da 'yan kasar Japan da 'yan Amurka da ke zaune a kasar, wadda kuma za ta fara aiki ranar Alhamis mai zuwa har zuwa ƙarshen watan Afrilu. Wannan matakin ya zo ne bayan da ƙasar Japan ta haɓaka shirinta na hana 'yan ƙasar zuwa ƙasar Amurka. Minista Abe ya yi kira ga 'yan ƙasar ta Japan da kar su yi tafiye-tafiye marasa amfani. Sanarwar Abe ta zo ne a yayin wani taro na kwamitin aiki na gwamnatin tarayya game da ɓarkewar cutar COVID-19. Tare da yin nuni da yawan mutane da ke kamuwa da cutar a duniya. Abe ya ce sabuwar bukatar ta zo ne daidai da matakin da wasu kasashe suka ɗauka, ciki har da Amurka, wanda ya ba da rahoton karuwar sabbin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a cikin 'yan makonnin nan. Alamu sun nuna Japan ta sami nasarar rage yaduwar cutar a cikin ƙasarta, tare da waɗanda suka kamu da cutar inda ta sami mutum 1,111 kadai suka kamu da cutar ya zuwa yau Litinin. A cewar rahoton bincike da cibiyar kimiyya ta fasaha ta John Hopkins ta bada.
Da Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu faro rahotannin namu da tattaunawa da abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ta yi da Yakubu Salibawa, wani lauya mai zaman kansa a Najeriya, wanda ya mana fashin baki akan hali da ake ciki a Najeriya game da yaduwar cutar coronavirus, wanda tuni cutar ta hallaka mace guda. Ga dai yadda tattaunawar ta fara.
Wato yanayin da muke ciki yanzu a Najeriya, gaskiya sai dai yi addu'a kuma mu nemi kariyar Ubangiji, saboda matsalar da muke da ita shi ne ba za mu ce gwamnatinmu cewa ba ta yi shiri ingantacce ba na magance wannan annoba ko cuta idan ta zo a ƙasar nan, amma gaskiya shi ne ba wani cikakken shiri da za mu iya alfahari da shi, ko kuma mu ce lallai abin nan ya afku a ƙasar nan za mu iya cewa abin nan zai zama mana da sauki, sai dai addu'a. Yanzu kamar misali abin da ya faru a yau a Abuja, har an rasa rayuka da kuma waɗansu da dama an riga an kai su wurin da za a keɓe su domin ana a iya sanin me ake ciki ko za su iya zama da rai ko kuma za a iya cetonsu, ba za mu iya sani ba. Mutane suna cikin wani hali na kiɗimewa da ɗimuwa domin ana tunanin cewa abin nan zai shafi mutane da dama. So al'amarin gaskiya abin da muke ciki yanzu, mutane hankalin kowa a tashe yake, ba Abuja ba, jihohi da dama. Don haka al'amarin sai dai addu'a, kuma dole mu ma mu zama da 'yan Najeriya a nemi hanya da za a kare kai, domin ma'ana shi ne idan an ce a zauna gida dole a zauna gida, in an ce a nisanta da haduwa ko gangami na haduwa da yawa, dole mutane su zama da sun kiyaye wannan doka, dole mu taimaki kanmu da kanmu.
To akwai masu bayani da cewa matakan da ake dauka na gwaji ba lalle ne hakana cima ruwa ba, kasancewa galibi akan yi gwaje-gwajen nan ne ga waɗanda suka shigo daga waɗansu kasashen ƙetare, amma ba waɗanda suke cikin gida ba. Da ake ganin mai yiwuwa ne akwai da dama da suke yawo da cutar nan ba tare da an sani ba, suna ci gaba da yayatawa ba.
Tabbas wannan haka yake. Abin damuwa da banta kai ci duka shi ne, ba za mu ce a yanzu mu yanke hukuncin cewa gwamnati ba ta yi wani ba, amma a tunaninmu akwai waɗansu matakai da ya kamata a ce gwamnati ta ɗauka.
Misali.
Kafin ma a samu afkuwar wannan abu. Misali, yanzu misali maganar duk wannan cutar da ake magana, mu ba mu da ita a ƙasar nan, kawo mana ita kai. Waɗanda suke shigowa na ma sani da ba mu da matakai na maganar airport ɗinmu ko kuma wajen filan jirage da suke mutane ke shigowa ba ai daukan mataki na a tabbatar da mutanen nan kafin su shiga sun fara hulɗa da ƴan Najeriya ba an tabbatar da ba su da cutar nan kana idan suna da ita a kebes ko ana su shiga ba ai wannan ba
eh to amma
da suka wuce
eh to akwai lokacin da aka dauki wannan matakin kamar yadda aka yi a sauran kasashe misali Amurka in ka zo tasha za a gwada ka a tabbatar da cewa baka da wani zazzabi kafin a kyale ka shiga amma kana ganin kamar matakan da aka dauka an dauka a makarane misali yanzu dai an rufe tashoshin shigowa na kasa da kasa ma'ana duk wadanda za su fito daga wadansu kasashe su shiga Najeriya ba su da wannan damar yanzu an makara
yanzu kamar misali yaron shi wanda ya takara shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar da ake magana a yau an kidi ne a inda yake zaune an ce ya shigo daga yaje America yaje kasar Ingila kuma da aka shigo ana tunanin cewa ainihin zafin jikin shi akwai abinda alamar akwai matsala akai
tun lokacin da kowa shi
cewa akwai matsala temperature din shi amma kuma an bar shi shiga da iyalinsa yanzu ga abinda ya haddasa mutane sun kidi ne ana ta kai da kawa to na ɗaya kenan na ɗaya an makara na biyu kuma kamar yadda kika faɗa cewa akwai waɗanda saboda bamu ma da ainihin na'urar gwajin abin takaici duka da yake mun cewa a cikin al'amarin nan shine a ce a Najeriya duka ko da a ce shida da muke da ita wato a turanci geographical zone da muke da su a ce akwai ma abin da za a yi mataki na musamman a gwada babu ya kamata a ce a duka jihohin nan kowace jihar abu ya faru ba sai an garzaya an ce za a je Abuja ko Lagos wannan mataki ne wanda yake ya kamata a ce gwamnati ta iya daukan mataki na samar da wa'annan na'urori domin a yi amma babu wannan a jihohi duk inda abin ne ya faru sai an tashi Abuja ban san meye matsalar da ake ciki ba wannan abu ga kara iya samu su ko za su ce ba ainihin World Health Organization ne ba a wasuwa ba mu san abin da ake ciki ba amma dai suna ta magana cewa za a samu amma wannan ma wani abu ne na da zai kawo mana matsala a Najeriya mutane da yawa suna yawo da wannan abu zai yiwa ba ma a sani ba kuma suna tawulta da mutane
to kai
a je a dawo
ka ambaci matakan da ya kamata ƴan ƙasa su dauka na kare kansu da kansu na hakikanta cewa baka rasa jin labarin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon kudar maganin chloroquine din nan da suke zaton cewa zai musu maganin wannan cuta ka iya tuna cewa lokacin da aka yi Ebola ma da dama sun rasa rayukansu sakamakon shan ruwan gishiri da suka yi a yi wanka da shi ya kake gani za a iya shawo kan irin daukan waɗannan matakan da suke a maimakon taimakawa sai su zama da illa musamman a tsakanin ƴan kasashen Afirka
eh to matsalar da ake samu shine idan Najeriya ko kuma Afirka gaba daya ba za mu iya cewa ilimin jama'a ko mutanen al'ummarmu yana ya zama cikakken ilimi na iya wayar da kayinsu da suke fahimtar me ake magana kuma yawancin mutane idan irin wannan annoba ko wannan bala'in ya afu sukan kidi ne ba tare da tsayawa su nazarin menene ma ake magana akai ba yanzu akwai labarin kamar yadda kika faɗa mutane da yawa a Lagos sun mutu saboda ana tattirka musu chloroquine suna sha ba tare da tsaya sun tunani sun yi tsaya sun duba cewa abin nan haka yake ko ba haka yake to amma kuma mataki a kodayaushe muna magana ingantaccen shugabanci a ƙasa irin wannan abu ya faru dole ne ya zamanto gwamnoni da kuma gwamnati a kodayaushe za mu dawo a kan gwamnati saboda su suke da haƙƙin kula da ran jama'a da kare su dole zamanto a fita ana gayawa jama'a ai magana chloroquine din sai da aka yi nisa tukunan NAFDAC ta fito take magana tun farko da aka kawo magana chloroquine ya kamata gwamnati ta tashi tana wayar da kan mutane wayar da jama'a tunaninsu da kuma iliminsu ana fahimtar da su cewa magana chloroquine ga yanda yake ko ga yanda yake ba a tabbatar da cewa abin nan yana magani ba mutane suna cikin damuwa da tunaninsu da sun tsimaita cewa wannan abu zai iya zuwa gare su dole su dauki mataki a jahilce da rashin tsayawa a tsaya a tunani a bibinin abin haka zai faru ko ba haka zai faru ba ko kuma haka ne gaskiya ne ko ba gaskiya ba to wannan matsalolin da muke samu kira amma kamar yanzu gwamnatin jihar Lagos ai tana daukar mataki wanda yake yana da taimako matuka gaya cewa su ga cewa sun taimaki jama'a su a jihar Lagos amma yawancin mu za ka ga musamman arewacin arewa ko kuma arewa duka ba ɗaya abin shi ne abin tausayi abin tunani idan abin nan aka yi ɓarko ya taho ba mu san abin da za mu ba sai dai addu'a Allah kada ya mana kariya
to Allah ya kare mu baki ɗaya
amin 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 amin
Yakubu Sale Bawa kenan a hirarsa da Alheri Grace Abdu Wakili mu a Abuja Nazaru Adamu El Hikaya ya mana nazari akan hali da ake ciki a Najeriya game da cutar coronavirus ga kuma rahoton da ya aika mana.
Tun mako biyu da suka wuce lokacin da shugaban majalisar dattawan Najeriya Ahmad Lawan ya ziyarci cibiyar killace masu coronavirus ta Abuja, aka fara sani inda ma cibiyar take. Da hali yanzu aka kwantar da tsantsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar wanda aka samu yana da cutar bayan dawowa daga ketare. Gwagwalada gari ne dake kimanin kilomita 60 daga kokowar Abuja ta arewa maso yamma dake da manyan duwatsu da hakan yasa garin ke zama cikin yanayi irin na zafi.
The temporary isolation center is really not in good shape. It doesn't look ready to receive any patient.
Ahmad Lawan a lokacin ziyarar ya nuna takeicin cewa ba wani shirin karbar marasa lafiya a lokacin, dan ma ba tura kudi ga cibiyar yaki da cutuka CDC ba kan lamarin, da aka yi bukaci a dan matakin tura kudin nan take. Ga addu'a da ake yi a masallatai a bayan salloli biyar na wuni, za a iya cewa yanzu mutane sun samu kwarin gwiwa wajen kare kansu da rashin kunyar takaita musabaha da juna da kuma kaucewa shiga kwambar jama'a. Ma'aikatar lafiyar Najeriya ta bakin babban sakataren ta Abdulaziz Mashi Abdullahi ta ce za ta ci gaba da bin diddigin duk mutanen da suka yi mu'amala da waɗanda aka samu da cutar.
Duk wanda ya je na ko zazzabi ko mura ko tari wanda ya kici ya kicin yawa ya kai kanshi asibiti ya bayani, akwai telephone numbers da aka bada kuma cewa bayan ka kai ka aka asibiti, in ka je asibiti su sun san abin da za su yi. Mura da atishawa cikin taro kai avoid, gaisawa da jama'a, akwai ɗan ruwa da ake sabulu da ake saidawa a ko ina, muna ba shawara kowa a tanade shi, kuma taro haduwa wuri guda cinkoso ka san ita mura da tari ko za ka yi atishawa, to ka tabbata cewa ka kare fuskarka da bakinka da hancinka so da kayan aiki da magunguna da kayan kariya na ma'aikatan lafiya. Ina tabbatar muku cewa muna da su isassu, kuma insha Allah a bakin gwagwarmu za mu yi kokarin mu tabbata cewa mun kare lafiyar dukkan wani mahallin nan Najeriya.
Sakon tsohon mataimakin shugaban bai ambata sunan dan nasa da ya samu ciwon ba, in ka dai bai ambata cewa ɗansa ya kamu a taya da addu'a. Hakan ne ya faru lokacin da uwar gidan shugaba Buhari Aisha ta ce yarta ta dawo daga London don haka ta shiga killace kanta ta kashin kai tsawon mako biyu bisa shawarar ministan lafiya Osagie Ehanire, duk da dai lafiyar ta kalau. Akalla dai yanzu an samu wajen da dahir ne za a iya kai waɗanda suka kamu da wannan annoba a Abuja bayan wajen kwantar da marasa lafiya a Lagos inda aka fara samun cutar a Najeriya. Nasiru Adamali kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tumajalla har yau ne kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar.
Oh,
shakka babu cutar coronavirus ta tada hankalin hukumomi a nan Amurka. Dalilin kenan da abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ta tattauna da Helen Bako da take zaune a jihar California, wacce ta mana ƙarin haske akan hali da ake ciki a can jihar.
To a California dai yanzu abin da muke ciki shine an rurrufe duk makarantu, an ce ma'aikata wayanda ba su zama dole su fita su je wurin aiki ba, ya kamata su kasance a gida. To mun shiga cikin sati na biyu kenan wanda kowa yana gida, idan ba wani dalili an ce in za mu fita waje sai ko za mu fita sayan abinci ko kuwa mutum bai da lafiya. Amma kamin ma ka fita waje ka je asibiti dole ka kira likitanka, za a yadda maka kamin ka fita. To a California dai in kin mutum ya fita waje freeway ba za ki samu motoci ba a waje kamar masu yawa kamar yadda da suke, mutane yawanci mutane suna gidaje. Wannan shine lahadi na biyu da muka kasance da mun yi shi online, ba mu zuwa majami'u. An gaya mana mu zanna a gida. Kamar yadda kika faɗa, kin san California tana ɗaya daga cikin jihohi da suke fama da wannan cutar. Number mu yayi yawa fiye da sauran jihohi da ke nan US, wato mu ne na uku da Washington da New York. California ya faɗa cikin jiha na uku wanda tana da yawan mutane da suka kamu da wannan cuta.
To akwai waɗanda suke jawarta cewan gwamnati hukumomi su ɗauki matakin ma bayan kafa wannan dokar hana zirga-zirga ɗin nan, waɗanda aka same su akan hanya ma a hukumta su, an dauki wannan matakin a California ko kuma dai mutane suna kiyaye wannan dokar, ya saninki?
To yawancin mutane dai suna kiyaye wannan dokar. Ko da shike jiya shi mayor na Los Angeles ya ce akwai, kin san matasa ba su iya zama wuri daya, so ya ce idan matasa don an tarar cewa matasa suna fita su je kaman beach, wayansu suna zuwa wurin shagali a wayansu wurare daban-daban, to shi ya yi kira ga matasa da dukkan mutane ya kamata su bi wannan doka, in ba haka ba za su ɗauki mataki. Ya ce da farko za su rufe hanya da mutane za su shiga cikin beach. Idan mutane ba su bi wannan doka ba, to ina ganin abinda za su yi shine su sa 'yan sanda su kama mutane a kuma ci taron wayanda an same su a waje.
To matakan gwaji, ana korafin cewan babu cibiyoyin gwaje-gwajen nan sosai ko kuma ba a gwada dukkan mutane, sai dai hukumomi kuma suna bayani da cewa ba kowa ne kawai za a bi titina ko kuma gida-gida ana gwaji ba, in ba an ga alaman mutum yana fama da wani laulayin da ya kamata a gwada shi ba, ya lamarin gwaji yake a wannan wuri?
To a California dai gwaji kaman yanda likitoci suna ba da shawara cewa za a gwada mutanen wayanda sun nuna alamun cewa suna da wannan cuta. In ka zo baka da alama ba za a yi maka gwaji ba, saboda kayan aiki ba su da kayan aiki da yawa. So sun fuskanci mutane wayanda sun nuna alaman wannan cuta. Wannan ba California kawai ba, na tabbata akwai saura a wayansu state, akwai likitoci da dama a wayansu state da suke kukan rashin kayan aiki. So a California ma haka take, mutane da dama suna so su je su yi gwaji, amma ba za a ba mu dama mu je mu yi gwaji ba domin rashin kayan aiki da likitoci ke fama da shi. So in sun ɗauki kayan gwaji su bi ma kowa da kowa, kin ga wayanda suna fama ba duka mutane ne za a iya gwada su ba, saboda haka sun fuskanci mutane da ke da wannan alamar cuta.
To mun gode kwarai da gaske, Allah ya sa mu ga bayan wannan lamari.
Amin amin.
Helen Bawa kedan a tattaunawarta da Alheri Grace Abdu wacce take zaune a can jihar California. To yanzu kuma ga labaran wasanni a takaice daga nan birnin Washington DC.
Wasanni a takaice.
Daga ƙarshe dai an ɗage gudanar da gasar wasannin motsa jiki na Olympics na wannan shekara a Tokyo har nan da shekara ɗaya sakamakon annobar cutar coronavirus, a cewar wani mamba a babban kwamitin shirya gasar na ƙasa da ƙasa Dick Pond. Hakan ko ya biyo ne bayan da shugaban hukumar wasannin Olympics na Birtaniya ya ba da sanarwar cewa ƙasar ba za ta tura tawagar 'yan wasanta ba a Tokyo domin gasar. tuni da kasashen Australia da Canada suka ce su ma ba za su shiga gasar ta bana ba. Paul ya ce bisa bayanan da ke akwai a ƙasa har yanzu ba a kai ƙarshe ba, to amma dai babu zancen su ma gasar a ranar 24 ga watan Yuli kamar yadda aka tsara tun farko. Babban kwamitin na shirya gasannin Olympics ya bai wa kansa wa'adin makonni hudu domin yin matsaya akan gasar, wanda Pound ya ce ba da dadewa ba za a bayyana cikakken sakamakon matsayar. A kasar Spain an ba da sanarwar dakatar da dukkan gasannin kwallon kafa ciki har da babbar gasar La Liga har sai yadda hali yayi, yayin da kasar ke fafutukar yaki da annobar coronavirus da ke kara yaduwa. An dage buga zagaye biyu na gasar tun da farko a wannan watan, yayin da a yanzu haka kasar take cikin dokar ta bace. Ba za a dawo da buga wasannin ba har sai gwamnatin kasar ta tabbatar da daidaituwar al'amura. Mai horar da 'yan wasan kungiyar Arsenal ta Ingila Mikel Arteta ya ce a yanzu ya murmure sarai daga cutar coronavirus da ta kama shi. Arteta dan kasar Spain mai shekaru 37 shine kocin gasar Premier na farko da aka tabbatar ya kamu da cutar a ranar 12 ga watan nan na Maris. Ya so mu bayyana alamun rashin lafiya ne, inda bayan an auna aka tabbatar da cutar ce a ranar 10 ga watan na Maris. Arteta ya ce ya dauki tsawon kwanaki 4 kafin ya soma jin dan sauki-sauki da kuma karfi-karfin jikinsa sa'ad da alamomin cutar suka saki jikin nashi. An tsara 'yan wasan kungiyar ta Arsenal za su koma Atisaye ne a gobe Talata bayan killace Arteta na tsawon kwanaki 14, to amma kuma daga baya an koma dage dawowar tasu. Murtala Faruk Sanyin na daga Washington DC.
Gaida Murtala Faruk Sanyin na. To yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
An samu mutum na farko da ya rasa ransa a sakamakon cutar coronavirus a Najeriya. Ana ci gaba da matsin lamba domin dage wasannin motsa jiki na Olympics. Shi kuwa sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya isa Kabul.
To masu sauraro, baki daya abinda za mu iya kawo muku kenan a shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya da gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham wacce ta shirya ta kuma bada umurni, sai kuma injiniyanmu na wannan daren Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairi da nasa. Amin summa amin.